ɗan ƙasa da hukuma.
Kwadai ke ta daula kanci, suke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci.
Masare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Yanda siyasa Amerika ta ɗau zafi a wannan lokacin tsakanin Donald Trump da abokiyar karawar tasa, so amma kuma hakan bai jawo rikice-rikice ko hayaniya tsakanin magoya baya ba.
Abun koyi ne ga ƙasashen mu masu tasowa wayanda suke mulki irin na demokradiya.
Yadda manyan ƴan takarar shugabancin Amurka suka gudanar da yakin neman zaɓe da kuma darussan da ke cikinsa ga ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya shine batun mu na yau. A dakacin mu,
ba ma su siyasar maula ba, makiyayan shi dillalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani karko ba, yanci kuma bai dada komai ba.
Madalla, masu saurare yau take jajiberin zaben shugaban Amurka, inda bayan shafe fiye da watanni shida ana fafata yakin neman ƙuri'a a gobe Talata, idan Allah ya kai mu 5 ga wannan wata na Nuwamba, ake sa ran Amurkawa za su yanke hukunci tsakanin manyan ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat da Republican, wato Kamala Harris da Donald Trump. Ko da yake tuni aka fara kada ƙuri'a a ƙarƙashin tsarin nan na jefa ƙuri'a da wuri, amma rukunin matasa a Najeriya da suka bibi yadda salon yakin neman zaben ya wakana tsakanin Kamala da Trump sun ce babu ko shakka akwai darussa ga demokradiyyar Afirka.
Sunana Kabir Said Muhammad. Gaskiya dai wannan shine karo na farko da na fara bibiyar abubuwan zaɓe da ya shafi na Amerika. So ni babban abin da ya bani mamaki ko kuma ta ya jawo hankali na shine yanda siyasa Amerika ta ɗau zafi a wannan lokacin tsakanin Donald Trump da ita ainihin abokiyar karawar tasa. So abin da ya ban mamaki shine duk yanda ake neman zazzafar adawa akwai ta a gurin, so amma kuma hakan bai jawo rikice-rikice ko hayaniya tsakanin magoya baya ba kamar namu na Najeriya ba. So wannan abin ya jawo hankali na, sannan kuma ya matukar bani mamaki.
Aminu Saidu Ngwauku. Zancen gaskiya abun koyi ne ga ƙasashen mu masu tasowa wayanda suke mulki irin na demokradiya. Kwatankwacin abin da zan gaya maka shine a farko-farkon kakar wannan zagayen su na zaɓe, shi tsohon shugaba Donald Trump zaka ga an kai mai hari, amma wannan bai saka ya sa su ma sun ɗauko makamai wayanda suke na ɓangarensa, su ma sun ɗauko makamai, an ce sauran ladi za a fita da makamai, gwamnati ta kasa bashi tsaro ko ƴan sanda su ma za su fito da makamai, saboda ƴan adawa ko kuma masu kawo mishi hari su ma su rama. Babu wanda a rally da Donald Trump ya ci gaba da yi zaka ga sun fito da bindigu ko wukake kamar yadda mu anan ake. Gaskiya wannan abu ne da zaka bambanta shi sosai, wanda zaka ga a jajantawa Kamala Harris ta mishi, su Barack Obama wayanda suke ƴan wancan ƴan ɓangaren Kamala Harris duka sun jajanta mishi. Sannan zaka ga abin ba a zuzuta shi an kalle shi a matsayin kamar an danganta abin kai tsaye ga wayanda suke ƴan opposition party ne ba, ƴan jam'iyyar adawa ba. Ya abin an bar masu binkice su binkice, sannan an ci gaba da gangamin zaɓe. Wannan gaskiya abu ne da za mu kalle shi a matsayin abin burgewa kuma abin koyi.
A dan haka, a cewar Suleiman Abdulrahman Abubakar, akwai bukatar ƴan siyasar Afirka musamman na Najeriya su ɗauki akalla kashi 5-10 na kyawawan ɗabi'u da salon kamfe da aka gani a Amurka.
Suna gani abin da yake faruwa, ganin ya tashi a matsayin bashi da amfani ganin. Kullun suna ganin yadda ake tsakanin Donald Trump da Kamala Harris, an zo an yi rally, kowa zai faɗi ƙudurinsa, zai faɗi abin da zai yi ƴan ƙasarsa, amma sunan idan sun zo me suke yi? ƴan siyasa ba ƙararrai ba ne abin da za su yi kaza, in sun zo ɗin suna yi? Ba sa yi. So ya kamata a ce a matsayin Amerika wadda Najeriya take kwaikwayo a wajen siyasa, ya kamata a ce idan sun zo sun kwaikwayo su zo su kwatanta shi ko da ɗan kaɗan ne daga ciki, ko da kaso 10 ne daga cikin kashi 100 abinda Amerika take a siyasa, kai ban ma ce 10 ba, su ɗauki kaso 5 daga irin abinda ƴan siyasar Amerika suke yi, su zo Najeriya su kwatanta su gani, wallahi za a ji daɗi.
Afirka mutum ne ƴan dacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci,
Sai dai masana kimiyyar siyasa sun ce akwai dalilai da dama da suka kawo bambance-bambance asalin yakin neman ƙuri'a na 'yan takarar shugabancin Amurka tsakanin ita Amurkan da ƙasashe masu tasowa a duniya.
Su gaskiya sun daɗe suna yin demokradiyya kusan shekara 270 da 'yan kai, kuma su ma suna yi suna tafiya suna gano kurakurai da daidai da rashin yin daidai cikin tafiyar demokradiyya ɗinsu. Kuma a yanzu ita Amurka ita ce uwar demokradiyya a duniya, akwai bambanci matuƙa ƙwarai da gaske tsakanin wanda suka ci gaba da wanda kuma yanzu suke yin tatata musamman ƙasashen Afirka.
Amma yawan shekarun ne ko yawan jama'ar ne ya bambanta, ko kuma a tsari ne na dokoki da fasalin gudanar da shi kamfen?
To, ala iya idan ka ce za ka yi kutanceceniya tsakanin Amurka da Najeriya da sauran ƙasashen Afirka da suke yin demokradiyya, akwai bambanci na ilimi da wayewar kai da kuma tattalin arziki, wanda shi ne umda, shi ne muhimmin abu. Saboda kusan duk abin da suke yi ne da ake demokradiyyar ya sha bamban da abin da ake yi a ƙasashenmu na nan. Za ka ga cewar a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka har yanzu tafiyar ta take gara ɗan dama-dama. Afirka ta Kudu ita ce ma wacce take sun bi shekara ɗari suna yin demokradiyya tun lokacin Turawa. Ita kanta kuma demokradiyyar an daɗe ana yin ta fiye da shekara 2000, kuma tana canja launi ne. Amma launi mafi kusanci shi ne ƙa'idodin da masana suka sharɗanta mata kusan ko fiye da 57. Ƙasashen da suka ci gaba suna yin amfani da ilimin demokuraɗiyyar da ƙa'idodinta. Ƙasashen kuma suke tasowa yanzu suke yin demokuraɗiyya irin su Najeriya, alhaƙiƙa ana yi ne da ta. Yanzu na tabbata a ƙasar Amurka ko a Ingila ko a duk inda suka ci gaba suka daɗe suna yin demokuraɗiyya, ba wanda zai ɗauko kuɗi ba ka da niyya ko da nufin cewar ka zaɓe shi ko ka zaɓi wani nasu wanda yake da buƙata. Babu wannan. Gani za su yi ma kamar ka raina musu hankali, kuma za su ga cewa wannan wani nau'i ne na munafunci da za a cuce su idan an samu damar cin zaɓen da kuma wakilta su mutanen da za ka wakilta.
Dr. Abati Bako kenan wanda ya nazarci fagen kimiyyar siyasa da sadarwa a Jami'ar Kent ta ƙasar Ingila. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kuruɗi da yawa. Rikici duka suke jawowa, kuma tashi hana su da gaggawa.